أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana, ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na al-ihsan, wanda yake Muhammad Ebenu Hotora GRA a Kanan Dabo, a wannan yammaci na ranar Lahadi, wanda ya kama 19 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka izuwa Madina. Shine ya zo daidai da 10 haka yake ko ga watan Maris shekara ta 2026, to 8 kenan, 8 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi, a rana mai kama irin ta yau, wato 19 ga watan Ramadan, amma fa sai mun juya izuwa shekara ta 40 daga hijira, mun juya akalar taskar zuwa birnin Kufa a asubahi na ranar Juma'a na wannan shekara. Babban khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku, Abu Sibdaini, baban jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyu, wato Al-Hasan wal Husaini, Ali ibn Abi Talib, wani la'ananne daga cikin la'anannu da ake kiransa da Abdurrahman dan Muljim, ɗaya daga cikin Kawarijawa, ya je ya soke shi da takobi a lokacin da yake sallar asuba a masallacin Kufa, wanda wannan sara da ya yi masa ya sare shi ne a kansa, wanda ya ji masa mummunan rauni, wanda shi ne ya yi sanadiyar mutuwarsa ta yanda ya yi mutuwar shahada a ranar 21 ga watan Ramadan. Lallai haƙiƙa wannan babban abin baƙin ciki ne na tarihin addinin musulunci, yanda shi ma Aliyu bin Abi Talib, kamar yanda aka kashe Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, yana salla shi ma haka magauta maƙiya addinin musulunci masu baƙar aƙida da baƙin nufi suka je suka kashe shi a irin wannan yanayi mai ciwo. Wanda abin da ya jawo haka, lokacin da Kawarij suka bayyana, suka dinga ihu suna taratsi na la hukuma illallah, ba wanda zai hukunci sai Allah, lokacin da aka yi ta hakim, mun ji ta hakim ɗin nan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba a taskar tarihi, sai Kawarij suka ce dan me Aliyu bin Abi Talib zai ba da wakilcin mutum ɗaya, su ma ɓangaren Muawiya a ba da mutum ɗaya a ce su za su yanke decision a kan makomar al'amuran da ake ciki na wannan yaƙi da aka yi na Spain. Da haka sai suka ce la hukuma illallah, ba wanda ya isa yi hukunci sai Allah. Daga nan aka fara samun tawaye a addinin musulunci, yanda Ali bin Abi Talib da ya ji sun fara kauce hanya kafin ya yaƙe su, sai da ya aike musu da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, ya je yi musu wa'azi, ya ja hankalinsu, ya ja musu nassi, wanda duk daga irin nan ne ake samun waɗannan baƙaƙen aƙidu da muke jin su yau suna bayyana na akan cewa Qur'ani zalla, qalaqatu, tatsini da sauran irin waɗannan miyagun aƙidu duk daga kawarijanci ne. Ayiwa shugabanni tawaye, ayiwa Qur'ani da abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi tawaye. Da haka sai ya tura musu Abdullahi bin Abbas ya je yi musu wa'azi, saboda dama malamin tafsiri ne, ya ja nassi ya fasa ya nuna musu wannan fahimta ta su kuskure ne, amma suka ƙi har ma suka fara ta'addanci wa musulmi, suka kashe wasu mutane. Daga ciki akwai matar da suka kashe ta, suka farke cikinta tana da ciki. Sai Sayyidina Ali ya ga cewa waɗannan mutanen ba abin a basu bane, da haka shine sai ya yaƙe su, ya tarwatsa su, ya yi musu mummunan kora, ya kashe da dama daga cikinsu, wasu suka tarwatsa. To wannan ne sai ya tasiri a zakatar ragowar da suka yi saura, saboda wannan ya ne musu ciwo cewa an tarwatsa aƙidarsu, an tarwatsa mabiyansu, an tarwatsa waɗanda suke kan wannan bata. Sai mutum uku sai suka haɗu, kamar yadda Imam Ibn Jarir al-Tabari yake faɗa a cikin tarihinsa da wasu daga cikin malaman tarihi, suka ce sai mutum uku sai suka haɗu, Abdurrahman ɗan Muljim da kuma Amru bin Bakar da wani da ake jira shi Al-Barak. Waɗannan miyagu su uku sai suka haɗu sai suke mitin. Sai Ibn al-Muljim ya ce, amma ana fa'aka fikum Ali bin Abi Talib, ya ce ni da kuke ganin nan nawa na isan muku, zan je na yi maganin Ali bin Abi Talib, zan je in kashe shi. Shi kuma Al-Barak yake cewa wa ana aka fikum Muawiya, ni kuma zan isan muku Muawiya. Shi kuma Amru bin Bakr ya ce wa ana aka fikum Amru bin al-As, ya ce ni kuma zan gama da Amru bin al-As. Cikin dare suka yi wannan mitin, yanda suka shirya hare-hare a burane daban-daban, a wurare daban-daban. Ba wai yanzu ne aka fara shirya harin ta'addanci ba, a ce a shirya ta'addanci, a je can a tashi bam, a je can a kai hari kaza, a dama kawari tuntuni suna da wannan idiyar. Da haka sai shi Abdurrahman bin Muljim ya yi wa Kufa tsinke, an ce da ya je ma sai ya ga wata mata, sai ya ga wannan matar ta kwanta masa a raina matuƙar santa, ita ma irinsa ce. To a lokacin sai ya ce zai ba ta dirhami 1000, sannan kuma a sadakinta. Sai ta ce to naji, in kana so in aure ka to ka kawo min kan Aliyu bin Abi Talib. Da haka shikenan sai ta sa shi, ya ce to shikenan, sai ya ƙara samun azama. To shi ne sai ya je Aliyu bin Abi Talib yana sallah da asuba, yana cikin sallah sai ya soke shi. Da ya soke shi Aliyu bin Abi Talib ya ce wani ya riga ya same ni, ku yi ƙoƙari a gane ko waye. To shi ne mutane sai suka tattare hanya, bai samu guduwa ba, sai aka kama shi aka dakume shi. Don haka sai Aliyu bin Abi Talib ya ce idan ya kashe ni wan nafsu bin nafs, rai bai fi rai ba. To wannan shi ne ya jawo ajalin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, domin lokacin da aka zo an sa masa magani, amma sai wani farin abu na kwakwalwa ya dinga fitowa daga kansa daidai inda ya masa tsara. Shi ne likita yake cewa mun ɗebe haso da shi, ba zai kai labari ba. Don haka wannan abin da ya faru kenan. Shi kuma Al-Barak wanda ya ce zai je ya kashe Muawiya bin Abi Sufyan a Sham, shi ma sai ya tafi Sham. Lokacin Sayyidina Muawiya ya fito sallar asuba a wannan rana, fada rabahu bi sayfi, shi ma sai kai masa tsara, amma shi ba a kai sare shi ba, sai ya sare shi a cinyarsa daidai ƙugunsa daga cinya nan ɓarin haka, a nan wajen sai ya sare shi ya musu mugun shara. Wasu kuma suka ce a'a ya caka masa wata wukaci wacce ya sa ta a cikin dafi, kamar yadda shi ma Abdurrahman bin Muljim haka ya faɗa. Lokacin da aka kama shi sai ke cewa wannan makamin da ni amfani da shi na sanya shi a cikin dafi sati guda, da haka duk wanda na kashe ko da zan kashe gari guda in na caka musu sai sun mutu. Mutsiya ce abin da ya faɗa kenan. Wannan ne ya sa ma aka kama shi bayan da Aliyu bin Abi Talib Allah ya masa rasuwa aka yanke masa kisasi. Ɗansa Al-Hasan mutane jama'a suka ce to ya zama halifa, da ya zama shi ne sai aka yanke masa ainihin kisasi. Da haka shi kuma wannan sai ya je sai ya soki Muawiya, wanda a nan ne sai ya soki Muawiya daidai wannan wurin, wanda wuri ne makarfafar ɗan adam kamar yadda likitoci suke fada musamman in shekarun mutum suka ja in aka taba masa daidai kugunsa karshen cinyarsa daga nan to waje ne wanda yake da illa kuma yana da makasa ga mutum domin yana jawo wasu ƴan matsaloli wanda in har mutum ya samu matsala a tsofa to zaka wajen yana bashi matsala to sai likitan sai da namu auya sai yazo sai yake cewa da shi naga raunin da ya gwada tunda dama tuntunin shekaru dama akwai likitoci akwai masu karantar lafiya ƙwararru ba ƴan haram ba irin yanzu da zaka samu malam al'amuran sallalah gogaggu waɗanda suka san abin da ya kamata sai haka sai yake cewa to wannan raunin da aka yi ke cewa an yi maka sanmu a wurin sai ce hanya biyu ce za a yi ma magani ko dai a yi maka kai a yi ma lalar a samu ƙarfe a sa shi a wuta a danna a wajen domin a kashe wannan dafin ko kuma me a baka magani akwai magani da zai iya bashi amma zai tafiyar da wannan amma ya ce in na baka to zai kashe ma ƙwayoyin haihuwa daga sannan ba za ka ƙara haihuwa ba aka gaya ma'auye wannan zance sai sai na ma'auye ce amman naru fala daqata li biha yace wuta yace ba zan iya daukan wuta ba ba zan iya taba cewa in iya gani a je a danna karfe a wuta a zo a danna mun shi a jike ce wallahi ba zan iya dauka ba sai ya faɗi wannan yace wa amman nasl yace amma ƴaƴa dan ba zan ƙara haihuwa ba sai ce fa yazidu wa abdullahi ai yazidu da abdullahi a cikin su akwai ma taqirru bihi aini abinda ido na zai farin ciki sun ishe ni ƴaƴa biyun nan sun ishe ni dan na rasa dan haka wannan wai ba yana nufin cewa kamar yanda mutane suke family planning mutum ya ce in ya haifi ƴaƴa biyu sun ishe shi ba fa haka manufar take nufi ba kada wani ya dauka a shi lalura ce ta gindaya ba yanda zai shi sa malamai suka ce a mahanga ta addinin musulunci family planning haramun ne wanda zaka ce ka takaita ƴaƴanka ƴaƴa biyu ko ɗaya daga nan sai ka je a kashe mahaifan matarka ko a yi mata cushe-cushe a jiki ko a bata wasu magunguna ta daina haihuwa wannan haramun ne ko kuma mutum kawai ya ba matarsa irin wannan ta daina haihuwa ma gaba ɗaya ba mata ba ta zama ma wata haihuwa wannan shi ma haramun ne amma kamar tazara haihuwa a samu distance tsakanin wannan yaro da wannan yaro wannan ya halitta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce kunna na azilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalo qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba in suna saduwa da iyalansu in maniyin ya zo sai su zare sai ya fita a waje bai shiga mahaifa ba dan kada a samu haihuwa a lokacin shine irin technologies na wannan lokacin suka ce muna yin haka qur'ani kuma yana sauka amma a ce a raba a daina haihuwa kwata-kwata wannan haramun ne ko ka ce ƴaƴa uku sun ishe ne saboda talauci saboda kaza da haka wannan shi ne amma kuma musulunci kuma a gefe guda bai ce kuma kai ta haihuwa shi ma ratatata ba ka kasa ɗaukan nauyin ƴaƴan kai ta haihuwa ƴaƴan ka kasa yi musu tarbiyya ka kasa kai su makaranta ta islamiyya ka kasa sa su zama daga cikin madadin alqur'ani su kasa karatun boko su kasa zama su zama su ne ƴan daba a cikin al'umma yawanci duk abin da yake faruwa yanzu kenan kana kallon fadan daba da za ka yi analysis za ka wallahi irin yaran da iyayensu suka haife su ne barkatai kawai mutum wai yana zaune kawai sai je ya ƙara aure a gidan haya matarsa fa da ƙare yake ci da ita sai auro nan sai kai ta can gidan sai ko da ke na ji wani malami ya ba su kara ya ce ai shi talaka ai sai kai masa uzuri shi sa wai fa kowa aure aure saboda shi ne shi iya daɗin da zai iya ji kenan domin ba shi da kuɗin da zai sayi mota ya shiga AC ba shi da kuɗin da zai gina gida mai AC ba shi da kuɗin da zai sayi shawarma ba shi da kuɗin da zai dinga cin kaji to amma in ya samu wata mai rangwamen gata wata ƴar bazawara nan to sai ya ƙara aure shi sa shi a nan jin daɗinsa yake haka wani malami ne yana wannan magana to wannan dai shi ne don haka dai manufa addinin musulunci ba ta yarda da family planning ba to wannan shi ne abin da ya faru wanda ƙarshe sai shi likitan ya zo sai ya gaya wa ma'auye wani to da ma'auye ya ji haka sai ke cewa ni na yarda ka ban magani a cikin yaziru da abdullahi ƴaƴan na mata qurra bihi aini akwai abin da zan yi farin ciki da su indai na kalle su da haka shi ne sai ba shi wani magani sai ya warke daga sannan ne aka samo asali sai aka ce to tunda yanzu anewa shugabannin musulmi da halifofi kisa a shigo musu ta masallaci ta baya, to shine aka kirkiro ɗakin liman, ko ta kofa za ka gani ana sawa a ainihin a mihrab irin wannan, ta inda liman yake shigowa sai ya shigo ta nan wajen. Kuma ta nan ne aka samu a dinga sa jami'an tsaro waɗanda suke kula da lafiyar liman. Ko yau in ka je harami ko masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga ana kula da lafiyar liman, amma banda mu nan Najeriya, liman a Najeriya sai dai Allah ya kiyaye shi. Duk wani masallaci ba na mu fa Allah ne gatan mu kawai, amma babu wata kariya da ake bayarwa kai liman ka shigo, in an kawo ma farmaki shikenan Allah ya kiyaye. Wa ma hadisat Ja'far Mahmud Adam Annabi Bait, shi ma haka ta masallaci aka shigo masa aka abin nan. To shi sa ake tun daga wannan lokacin dama ƴan ta'adda sun saba kaiwa limamai farmaki suna sallah. To shine sai aka samu da wannan tsarin. Duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa ana ɗaukan wannan, ana ba su kariya, saboda liman yana da muhimmanci malam. Liman a kasashe irin na Saudiya da kasashe yana da kima da daraja, amma banda a Najeriya. Amma Najeriya ma kasar Hausa, yanzu ka je kasar Yarabawa yanda suke girmama limamansu, limamansu ba sa sun fi karfin ci da sha, limamansu suna da kuɗi, duk wani abu da ya zo limamansu ba su da problem. Ai akwai wani bana mantawa da ya zo daga Kamaru, irin mutanen Kamaru ne haka, sai ya zo ungoma haka, sai muka tafi da shi masallacin juma'a na cikin gari. Tun lokacin masallacin juma'a na cikin gari da yawancin masallacin juma'a a nan ake, to sai za a tada sallah sai irin masu sai da raguna ne, ko su balamayen raguna mala ana yawo da su. Ka san akwai masu irin sai da raguna, dama juma'ar ina je ta wajen sallah babba ce, sai ce marabu, ba mu fahimci me yake nufi ba, marabu wai ashe a yaransu wannan na babban limami ne na malam ne, ai su raguna za ka ana kawo lima. Amma wallahi wani masallaci irin masallacin mu ko kaho ba sa bayarwa, ka ja miliyoniyar sallah, ka ja mutane da yawa sallah, amma ko kaho ba sa ba mutane. Amma za ka in ka je kasar Yarabawa haka ake kyautata wa limamai, balantana in ka je Saudiya Arabia, a kasar Saudiya liman inda ka san dan majalisa ka yi ya fi karfin abu, to shi dole liman ya zo yi sallah, ka ji haddarsa ta zauna, ka ji yana zaro maka fatawoyi masu kyau. Amma mu sai dai Allah ya bamu lada, kuma wa ma inda rabbika khairun abqa, abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi, sai ga kuma Allah ya tallafa ma, duk da haka kuma rayuwarka tana tafiya yanda ya kamata, Allah ka ci gaba da tallafa mana. Dan haka daga nan ne aka shigo da wannan ka'idar, sai ake kare liman. Amma shi kuma wanda ya je zai kashe Amr bin al-As shine Amr bin Bakar, sai ya je ya labe ya shiga cikin sallah, to a lokacin ikon Allah ka san komai kaddara ce, idan ajalin mutum mai zo ba, to ba yanda za ya mutu. Sai aka wayi gari cewa Amr bin al-As sai ya zama cewa yana cikin magwas mai tsanani, magwas yake ciki mai tsanani, irin cikin sa ya samu matsala haka, sai bai samu damar fitowa sallah ba. Allah sarki na'ibi, sai na'ibi ne a ce tsotsi akan na'ibi yake, sai na'ibin sa ne ya fito sallah, shine Karijatu bin Abi Habiba. Da haka wannan dan ta'adda Bakawarije yana ganin sa ya dauka shine Amr bin al-As, sai ya je sai ya kashe shi. Kaga shi ma ya ci sa'a ya kashe shi. Yayin da wannan Bakawarije ya fito, sai aka ce masa ai kai aikin, sai ji ana cewa Allah ai Amr bin al-As ba shi wane ne, ana fadar sunan shi wannan limamin. Sai yace aradtuha amran wa arada Allahu karijata, yace ni amri ne nufi amma Allah yayi nufin karija, dan haka shikenan sai ake buga misali da wannan kalma ta sa. To shine shi ma aka kama shi aka kashe shi, wanda wannan shine abin da ya faru a rana mai kama irin ta yau, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi. A ranar ne duniya ta bakin ciki ta rabu da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu, wanda mun ji falalarsa ko taskar tarihi da muka yi bara, mun yi kwana biyu muna tarihin sa. A ƙarshe sai mu ce farahmatullahi ala Ali bin Abi Talib, wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. In mun koma ɓangaren tafsiri yau cikin yardar Allah, muna nan dai a waɗannan ayoyi da muke magana a kansu, saboda muhimmancin ayoyin, wanda dama na ce suna ɗauke da hukunce-hukunce wanda yana da kyau musan waɗannan hukunce-hukunce su ne ayoyin nan waɗanda suke magana akan riƙon amana da adalci da kuma biyayya ga shugabanni, wanda ina ganin an karanta mana su sai a ɗan ɗora mana wasu ayoyin ƙila mu samu gaɓar da nake tunanin za mu iya shiga wancan tafsiri in bayanin namu bai ainihin cinye ba. Na'am, me Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka? Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
Allah subhanahu wa ta'ala a wa'innan ayoyi masu albarka mun ji yanda ya nuna mana muhimmancin riƙon amana da yanda amana take a dukkanin ɓangarori. Yau za mu kalli hukunci na biyu da ke cikin waɗannan ayoyi, shine al-hukumu bil-adli bainan nas, shine yin hukunci na adalci tsakanin mutane, ta yanda Allah maɗaukakin sarki a wannan aya wacce ta ce ku yi hukunci tsakanin mutane da adalci, tana kira ga shugabanni da sarakuna da alƙalai akan su dinga yin adalci wurin hukunci. Hakanan dukkanin halitta ma gaba daya, duk wanda ya tashi adalci, duk wanda ya tashi hukunci kai adalci, ko magana ke zaka fada ana so ka dinga yin adalci. Lokal zul qurba, in za ku yi magana ku yi adalci ko da makusantan ku ne, kada ku yi san rai ko da fada abin da yake na daga adalci. Yasa ayoyi da dama suka zo wajen umarni da adalci. Daga ciki akwai inda Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarta da adalci da kyautatawa. Wani wuri yana cewa i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah. Wani wuri yana cewa kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist, ku zama masu tsayuwa akan lamarin Allah, masu ba da shaida ta gaskiya, ku zama masu tsayuwa wurin adalci, haka nan wurin ba da shaida ta gaskiya. Haka nan Allah ya umarci ɗaya daga cikin annabawansa yanda ya kira shi, yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, ya kai annabi Dawud mu mun sanya ka khalifa a doron ƙasa. Ai mun ji a tarihin Filistin annabi Dawudu yayi mulkin Palestine ya zama sarki kuma annabi ne. To Allah sai ya kiransa sai ce mai fahakun bainan nasu bil haqqi, kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya. Shi yasa zaka ga ayoyin Alkur'ani suna nuna mana wannan ka'ida babba, wacce ka'ida ce da take kawo zaman lafiya tsakanin al'umma, take kawo kwanciyar hankali a zamantakewa ta yau da kullun ta mutane. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace la tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin, yace wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba za ta gushe ba cikin alkhairi dumu-dumu, ma iza qalat sadaqa, to kaza sai kawo sharadi, in dai tai wannan to za ta zama cikin alkhairi, ba za ta sami yanki da nafas ba, ba za ta samu azzaluman shugabanni ba, ba za ta samu miyagun talakawa ba, ba za ta samu ulama usu'i malaman banza ba, in dai suka yi ruko da wannan sifa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, yace ma iza qala sadaqat, mutakar in za ta yi magana al'ummar ta dinga fada gaskiya, duk abin da za ta fada ta fada gaskiya, kada ta dinga yin ƙarya. Wa iza hakamat adalat, hakanan idan za ta yi hukunci ta dinga yin adalci, da an tashi hukunci babu zancen cewa wane ne shi yaron hona rabul ne, a wane ne su ne masu mulki, wane ne su suke da fada aji, duk abin da ya yi a zartan masa da hukunci na adalci, wanda komai rashin ainihin sanin mutum, komai rashin sanin hanyarsa in shi ne da gaskiya ɗauka ba shi gaskiya, wanda wannan shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana ya ɗabbaka shi a aikace. Wallahi duk al'ummar da za ta riko da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za ta ci gaba. In ta yi watsi da shi wallahi dole a ga bala'i da musiba. Wata mata da ake jira ita Fatima ta yi sata a zamaninsa, ƴan ƙabilar Bani Makhzum, ai jiya mun ji suwaye Bani Makhzum, ƙabilar su Khalid ƴan kasuwa a cikin Quraysh masu fada aji, da yake ƴan ƙabilar ce sai ta yi sata. To sai aka ce to a bi hanya, tunda ƴar gata ce, sai aka ce to a biyo ta hannun Usama ɗan Zaidu, domin hibbun rasuli ne, ɗan hibbun rasul, ɗan gaban goshin manzala alaihi salama, kuma ɗan gaban goshin manzala salama, da shi da babansa duk annabi yana ƙaunarsa yana son su. Da aka suka ce to a biyo ta nan, aka biyo ta Usama, aka ce da Allah ya ji manzala alaihi salama magana a nemi alfarma, tun fa a da ake wannan abu. To da aka zo wajen manzala alaihi salatu wasallam, da yake annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na rahama, annabin adalci, annabin da baya zalunci, annabin da yake tabbatar da dokokin Allah a doron ƙasa, sai ransa ya ɓaci har aka ga alamu a fuskarsa, sai ya hau kan mumbari ya yi general huduba, ya ce ya ku mutane fa innama ahlakal ladina min qablikum, abin da ya halakar da mutanen da suke kafin ku su ne mai idza saraqa minhumul الشريف idan mai girma mai matsayi ya sata a cikin sa tarakuhu sai su kale shi, wa idza saraqa minhumul wadi' ummatun kuma makaskanci yayi sai kuma su yanke a qamu alaihi alhad, sai su yanke masa hadi. Kamar yau dai a Najeriya mutun ya samu miliyoyi ya saci miliyoyi amma ba za a yi masa komai, amma wanda ya saci agwagwa sai a je a kulle shi a cikin prison yayi shekara da shekaru, wanda ya saci miliyoyi ko an kyale shi. In kaga ana bibiyar mutum a Najeriya to sai ya biyo wata hanya, duk da dai yanzu an fara dan samun canji gaskiya, akwai abubuwan ban tsoro yanzu a Najeriya, ashe mutum ya sata ma babu kwanciyar hankali a Najeriya. In dai da gaskiya ke an fara daukan hanya wacce take nuna cewa alamu ana canjawa, domin ga abin da ya faru akan wani tsohon ministan shari'a, ba sai na faɗa sunansa ba, ga abin da ya faru akan tsohon yanzu shugaban NNPC, kuma an kira ana binkitansa, wani tsohon dan sanda, wani tsohon kaza, in dai a tsari ne na gaskiya to an fara ci gaba. Amma yayin da za a ce kawai wani in yayi shi ya sha, amma wanda ba shi da gada shi za a yanke hukunci, to al'umma ta riga ta lalace. To wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana, yake nuna mana kuma na batun adalci, al'umma tana samun alkhairi mutukar idan za ta yi hukunci ta yi adalci. Wa idza turhimat rahimat, hakanan aka nemi jin kanta, aka nemi wata abu na jin kai a wurinta ta zama mai tausayi da jin kai sai ta yi, kada ta zama azzalima. Duk lokacin da talakawa suka zo suka ce wa shugabanni ba ma san kaza, muna cikin takuruwa, kada a janye tallafin man fetur, kada a ƙara man fetur, kada a yi kaza, mu muke shan wahala. To kamata ya yi shugabannin Istar Hamad sai su ji kan waɗannan da suka nemi su ji kansu. Wannan shi ne abin da yake nuna. Amma in aka rasa samun haka, to akwai matsala a ciki. Shi yasa a gefe guda ai za ka ji ayoyin Alƙur'ani Allah yana narko da nuna azaba ga dukkanin azzalimi. Daga ciki Allah ce wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Kada ka yi tsammani Allah ya rafkananne ne dangane da abin da azzalimai suke aikatawa. Daga ciki Allah yana cewa uhshurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ku tattaro waɗannan azzaluman da matayensu, wanda da matansu duk aka ci kayan zalunci, to Allah zai ce duk a tattaro su, Allah zai musu azaba. Wanda daga cikin mafi haɗarin nau'ikan zalunci shine mutum ya dinga hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba, ya ƙin hukunci da Alƙur'ani, yi watsi da abin da yake Alƙur'ani, halin da muke ciki a yau, kaga ana cikin musifa kenan. Haka nan da zaluncin shugabanni, Allah in ya damƙe mutum malam abun ban mamaki ne. Shi ne Allah ke cewa fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu. Allah ce leƙa ka ga gidajensu sun zama kango, sun zama ayashe bima zalamu, saboda abin da suke zalunci. Ai yau duk abin da yake faruwa ga irin waɗannan kenan, masu zalunci suna riƙe da wata kujera, lokacin da suka gama to kuma sai ga an zo ana tatse su, sai ga gidajen nasu ya ba tausayi. Shi wancan tsomi nusan shari'a ya isa aya malam, da shi da matansa da iyalinsa aka je aka garkame su. Mutanen da suke kwana a jirgin sama su kwana a hotel mafi tsada a Ingila ko Amerika, yau ga abin da ya faru. To wannan shi ne abin da yake faruwa. Allah yake gaya mana duk inda azzalimi yake Allah yana nan yana riko da shi. Wani wurin yana cewa wa'iza hakamtum bainanna, wannan aya kenan da Allah yake cewa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane, ku yi hukunci da adalci. Wannan shi yana nuna mana wajibi ne a manufa ta shari'ar musulunci, a mahangar shari'ar musulunci a tsaye da shugaba wanda zai wa mutane adalci. Wajibi ne wannan, wajibi ne. Ko ku al'umma in an zo zaɓe sai kun kalli wane ne mai adalci, wane ne wanda ba azzalimi ba, wane ne wanda ba mugu ba, wane ne yake jin tausayin talaka. In suka zama duk iri ɗaya to sai ka duba sai ga da baki ƙerin gwanda baki-baki. Amma wajibi ne a mahanga ta din zama ba a sa shugaba azzalimi, ba a sa mugu wanda baya jin tausayin na ƙasa, wanda wannan shine manufa ta addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imamu Muslim da Nasa'i suka rawaito, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yayi bushara ga masu adalci. Duk shugaban da ya adalci to yana samun tagomashi daga wurin Allah. Yace innal muqsitina yawmal qiyamati, lalle haqiqa masu adalci ranar alkiyama, ala manabir min nuri, za a zo da su akan wasu mumbarai na haske. An yaminin rahman, suna daman ar-rahman, suna daman Allah subhanahu wataala. Wani wurin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'in, wai kada ka dauka shugabanni ne, yace dukkaninku shugabanni ne masu kewa ne. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma dukkanku kowa sai an tambaye shi akan wannan abin kiwo da aka bashi, wannan mulkin da aka bashi yayi adalci. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, shugaba mai kewa ne sai an tambaye shi bisa talakawansa. War rajul ra'in an ahlihi, mutum da ka sani mai gida shi ma shugaba ne, mai kiwo ne akan iyalinsa. Wa huwa mas'ulun anhu, sai an tambaye shi duk lokacin da ya zama baya adalci ya je ya ci kaji a waje ya bar iyalinsa da ganjal, wallahi sai an tambaye shi azzalimi ne sunansa. Ya je iyalinsa, Allah ya ce ya ciyar da su ya shayar da su, amma su yayi musu rowa, amma shi in ya fita kasuwa ya ci mai kyau ya sha mai kyau, su kuma ya hana su, akwai zalunci a nan wurin. Allah sai ya tambaye shi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, kai mace ma sai an tambaye ta ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta, wannan abinci da ya ajiye su to su to ta barnata da shi ko ta kwasa ta sayar, ta yi masa barna kudin cefane da yake baya ko tana ragewa ne tana kwange. Duk da dai batu na kudin cefane ya dankanta ga fahimtar miji da mata, wannan yana daga cikin abu na ma'ruf, kuma haka ake so namiji ya kasance ka dan bata wani abu da yake ka kauda sai kawai in ce fanan a gidan 1000 ne to shikenan sai ka bata 1000 watakilla za ta rage bai fi 700 bane ko 800 ba sai kai bibiya ba duk wannan yana daga cikin abin da ake so a sami yadda tsakanin ma'aurata amma ita ta dauka ba tare da yaddan mijin ba ta koyi to wannan shine zaluncin da ake duk da dai akwai hadisin Hind bint Utba da take cewa Muawiya marwaci ne yana da kuɗi amma baya ba su kasu akwai irin wayannan marwatan suna nan da yawa kaga mutum yana da kuɗi amma baya ba wa iyalansa yana wa iyalansa rowa baya ba su sai take cewa mu baya ba mu abin da zai gamsar da mu sai take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam za ta iya diban wani abu a dukiyarsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ta izini yace ta diba duk da wasu malaman suna cewa wai ai nan ai fatawa ne ba wani zancen fatawa hukunci ya tabbata mana ba wani zancen to shi hadisi nawa ne aka zo da shi a fatawa kuma ake hukunci da shi amma wai yaje ai nan ai fatawa take nema to mene hadisi malam duk hadisi ne hukunci ya tabbata mana ya tabbatar mata da wannan domin ita sunna ko ta zama abinda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko akai ma a wajen yayin shiru bai ce komai ba to kaga wannan tafi karfin mata kariri nawa ne ake zuwa cewa manzo Allah me yake kaza ya ce hukuncin abu kaza ne ai shi ma fatawa aka tambaya da haka wannan ya halatta a wannan wurin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me ita mace mai kiwo ce a bisa gidan mijinta sai an tambaye ta akan wannan wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa abin kiwo ne a bisa dukiyar ubangidansa ko yaron ubangida wani ubangidanka ya saka a rumfa ko a shago ko a wata harka ka dinga wadaka sai fa an tambaye ka akan wannan wa huwa mas'ulun anhu sai ce ala yace ku saurara fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kowa sai an tambaye shi a bisa abin da yake kiwo don haka wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa lalle haqiqa kowa sai an tambaye shi kuma ana so yi adalci a bisa abin da aka bashi wanda ya hada cewa masu hukunci ko mahukunta za a tambaye su kowa hasabin matsayinsa tun daga kan shugaban kasa har zuwa an zo monitan aji kowa shugaba ne haka nan fa malamai shi kansa malami amana ce ilimin da yake koyar da al'umma wallahi sai an tambaye shi in ya karkace maimakon ya koma ya koyar da su abin da ya kamata sai ya raba kansu ya dinga ba su fatoyi na kin juna na kafirta juna kawai saboda ba sa shiri da wani yi taramu ya masa raddi da ayoyi da komai ko in ka shiga zuciyar san zuciya ne wallahi Allah sai ya tambaye shi akan wannan ko kuma ya je ya karbo kwangin yan siyasa ya karbo kudi a wajen wani honorable kawai sai ya hau mumbari sai ya dinga kaza kaza ayi waye ya nuna wannan azzalumin shugaban ya wanke shi da ayoyi yayi wa aya tisir wallahi Allah sai ya tambaye malamai akan wannan abuwa ko ga abin da ya kamata sai su boye saboda su ana son musu a federal government sai wani shugaba ya mutu sai suka dinga fata fatawa cewa wannan shugaban nan aljanna ne duk zuciyar da ya sata ta talakawa da duk rayukan da aka kashe Allah ya masa gafara dai ya sha har ma in talaka yace a ni kai wanda baka yafe sai a jawo wani hadisi sai ce kai ne dan wuta tunda baka yafe ba ai waye wuta zan so duk kuma kawai aljihu ne su kamala malawa kawai ana samun benefit duk wannan cin amana ne wallahi Allah sai ya tambaye su akan wannan abu wannan mas'alar ba haka take ba mun jijiya a wajen amana hatta akuya wacce take mai kaho in ta soki mara kaho ranar alkiyama sai an dawo mai kaho sai ta rama to ya ga mutanen da aka ba su baitul malin al'umma da kula da tsaron al'umma a fitar da kudade a je a kashe a fitar da abubuwa a kiyin abin da ya kamata sannan kuma ka ce kawai shikenan banda dukiyar nan ta al'umma sai kowa yana so ya gani mutane da yawa akwai abin da ya dame su amma akai kauce sannan kuma ka ce mutum ya sha ai ba komai to irin wannan malaman masu ba wallahi sai Allah ya kama su sai Allah sai ya tambaye su akan amana da aka ba su Allah ka sa mu dace gaba ta uku shine yi wa shugaba biyayya bayan da Allah ya umarci su shugabannin akan cewa su bayar da amanonin da suke kansu in san wa wuce dukiyar al'umma su dawo da almazalim su zama sun rike amana kuma su yi hukunci tsakanin mutane da adalci to Allah sai Allah sai ya jiyo wajen talakawa sai ce ku kuma talakawa ba yadda ku yi musu tawaye ba ba yadda ku nuna cewa ba kwa son su ba yadda ku tsine musu ba in dai suna bin umarnin Allah in dai suka bi umarnin Allah amma in ba su bi ku raba da su ba wani wanda zai ce ma ya ba a tawaye babu tawaye a musulunci ai shugabanni kaza kaza da su a ana magana shugabannin da suka yi riko da wannan ayar inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanatiha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl aga cewa sun rike amana kuma suna hukunci na adalci tsakanin mutane to sune ba ya musu tawaye sune ba a daga musu hannu sune ba a challenge din su amma su saba wannan sufar babu wannan magana wannan ayati ta nuna mana haka da Allah ya gama bayani sai ce to irin wayannan shugabannin wayanda suka yi rukun amana suka yi adalci tsakanin mutane to ku kuma talakawa kai musu biyayya wanda wannan shine abin da Allah subhanahu wataala anan yace ku ba Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ku kuma sai ce wa qulil amru minku haka nan ku bi shugabanni a cikin ku a rawaito daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace haqqul imami an yahkuma bil adli haqqin shugaba shine ya hukunci da gaskiya wa yu'addil amanata ya bada amana fa iza fa'ala zalika kaga sayyidina Ali mun wannan tafsirin ayar in ya aika haka zo magana ta fata zo yace in ya aika ta haka wajaba alal muslimina an yudi'u to wajibi ne akan musulmi su yi wannan shugaban biyayya li anna Allah ta'ala amarna bi ada'il amana domin Allah ya umarce mu da bayar da amana wal adl da adalci summa amara bi dafi sannan sai ce a ainihin bi umarninsa to wannan shine haka nan wajibi ne amma an ga ta addinin musulunci ai wa ahlul qur'an wal ilmi wanda suke malaman alqur'ani da malaman ilimi na addini masu tsoron Allah su ma da malaman fiqhu ai musu biyayya amma su ma fa ba malan fada ba ba sai ai wa malan fada wanda zai zo ya dinga canja nafsi wanda zai karbo kudi daga wajen honorable ya hawo mambari yana soke wata jami'ar yana nuna azabuwa ne yana tsalle musulun musulun waye da sauran su ba irin wannan malama ake fada ba marasa tsoron Allah wayanda kudi ne suka sa aljihunsu suke wannan magana ba irin su ba ana maganar malamai wayanda suka tsaya suke bin dokokin Allah ba su da kudi ba su da irin wayannan abubuwa shi yasa wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka fada shine Allah sai ce in aka samu rikici tsakanin wannan to shine sai ku mai da shi zuwa ainihin al'umma zuwa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in amir alqur'ani in babu alqur'ani amir as-sunna in babu as-sunna a koma shugabanni ko ijma'i shi yasa malamai suka yi istinbadi daga wannan ayat suka ce akwai tushen sources of islamic law masadiru tashri'il islami tushen shari'a musulunci abubuwa ne guda hudu duk wani abu da zaka ji amma shari'a ko hukunci addinin musulunci daga abubuwa guda hudu ne na daya alkitabu qur'ani duk wani abu da qur'ani ake samu shi na biyu wa sunna hadisi shine masdari na biyu in babu a cikin alqur'ani sai a dawo hadisi ko kuma hadisi ya kare sharhin abin da yake cikin alqur'ani na uku akwai ijma'i malamai su hadu al'umma su hadu sahabbai su hadu shi ake ce da shi ijma'i na hudu kuma sai ake dan farqiyas in abun ba shi da hukunci sai a kiyasta a hukuncin wani allah misali zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama babu tabar wiwi babu shaulisho babu koken giya aka ce an haramta to sai a kalli giya me take sa sai a ce ai iskar take sa mai take sawa me ya jawo aka haramta ta saboda tana sa wannan mai me hukuncin haram su ne sharadin kiyasi kenan sai a ce to a koma koken a koma wiwi su mai me illa suna sa mai to sai a ce an yi kiyasi da hukuncin giya su ma sun zama haram allah misali wannan shine kiyasi babu hukuncin a cikin alqur'ani babu a cikin hadisi babu ijma'in sabai ko tabi'ai to sai ai kiyasi sai a fitar da hukunci wanda wannan aya ce ta nuna haka wanda allah ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasula ku bi allah ku bi manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine abin da yawancin malamai suka faɗa amma abin da ya danganci abubuwa na wasu akwai masadir wanda suke su kuma na ƙasa ne akwai saɓani tsakani alal misali kamar wani abu da ake ce da shi istihsan wanda hanafiya suke riko da shi ko saddu zari'a ko masalihul mursala da malikiya suke riko da shi ko istisahab wanda shafi'iya suke riko da shi ko su urf su shar'u man qablana wannan wasu abubuwa ne masadir waɗanda suke tabi'iya ne ba asaliya ba ne in kana neman ƙarin bayanin suka koma ilimin usulul fiqh domin yanzu tafsiri muke ba fasa bayani muke na usulu ba su ma ana bin su ne in aka rasa kiyasi sai a dawo wa'annan ko ayi istihsan ko ayi saddu zariya ba zan baka misalin saddu zariya za ka fi ganewa shine yawanci malikiya suke roko da shi shine suka ce idan mutun ya manta ya sha azumi ya manta ya ci abinci ko ya abin nan sai suka ce azumin nasa zai ci gaba da kame baki azumin sa kuma zai ci gaba da zai amma kuma bayan sallah sai ya rama azumi daya saboda me a toshe kafa domin in aka ce wancan hadisin Allah ya ci da shi ya sha da shi to zai dinga yin sakaci to wannan shi yake zai shi me saddin zari'a a toshe kafa dan kada barna ta zo ko kuma kamar wani sarki da ake fada cewa ya kawo kukan sa wajen wasu manyan malamai sai ce ya sadu da wata baiwar sa cikin azumin wata ramadan ya zo ya zai me ka fara sa sai har wani zai wuf ka san akwai yan banana iya ga manyan malaman su ake tambaya sai su wuf su je za su ba da fatawa sai al-imamul baji sai tsaye da shi sai ce abinda za ka yi azumi za ka yi na kwana 60 na wutar sai yake ba shi raguwar da suka fito sai yake gaya wancan almajirin nasa ɗan ba na iya sai yake cewa da shi kai ba ka san abin ba ai na yi riko da saddin zari'a ta mazhaba ta malikiya yanzu in ka ba shi fatawar cewa in ya yi irin wannan baiwa zai yanta ko kuma zai ciyar da miskinai ko 60 ko wani abu ka ba shi harka kuɗi to shi ai yana da kuɗi kuma yana da wannan ba komai ba to kullum sai ya sadu da baiwa cikin watan ramadan sai toshe ka ba wani shi kace shi me saddin zari'a shi sa a yanzu aka yi nake bala yau ya kamata banda ɗan azarbaɓun malamai sun fito da wannan fatawar a gidan rediyo ita ma toshe ta ya kamata a yi saddin zari'a gashi yanzu an fito da ita mata sun ƙin azumi ta cewa mai ciki da mai shayarwa fatawar Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma a yi saddin zari'a da suka ce ai ita shayarwa za ta fatawar su ce fa su biyu ba amma sai malamai ɗan azarbaɓi suka yi tsalle suna yaɗa ta saboda ko an samu irin su Shehu Islam Ibn Taymiyyah su ma sun faɗa kawai shi gani aka dinga yaɗa ta to sai mata yin sun daina yin azumi da damun su kawai ciyarwa suke kuma halaka ce wallahi wallahi halaka ce saboda da sun yi amfani da saddin zari'a to ba za su fito da wannan fatawar ba sai a toshe kafa an gane saboda kada abu halak ne ko ya zai iya kaiwa mutane su ƙi yin abu wannan shi ake cewa da shi saddin zari'a a toshe kafa shi yasa kuma fatawar fa ba akwai fa hanafiya ba cewa suka yi sai ta ciyar kuma sai ta rama a wajen hanafiya me yasa ba a fadar wannan fatawar cewa suka yi sai ta ciyar sannan kuma ta rama ta ciyar bayan ta rama din ita mai shayarwa da mai cikin lokacin da ta sha saboda shayarwa da suke to sai ta rama azumi kuma sai ta ciyar dubulin sannan ragowar jamhur su malikiya da sauransu suka ce babu wani zancen ciyarwa ramawa za ta domin akwai lokacin ko za ta shekara 100 ai akwai lokacin da ba ta ainihin haila za ta zama cewa ta daina haihuwa to a sannan sai ta rama duk abin da ba ta yi a baya ba matsayin su ɗaya daga mara lafiyan da zai iya zuwa ya warke daga baya ba ta cikin mutanen da za a ce musu wai har abada ba su taɓa warkewa ba da haka maimakon ta dinga wannan ciyarwar a rama za ta yi in ta samu dama lokacin da ba ta da cikin ba ta da shayarwar abin ba zai shafi ɗanta ba zai shafi to sai ta rama azumi in ma ta zama kwani kalin a haka take malaman suka ce sai ta tara ba wani zancen cewa azumi yana kanta lokacin da Allah ya sa ta yi furi ta zama cewa ta daina haihuwa to sai ta fara kuma ramo azuminta domin ta zo kuma lokacin da ba ta shayarwa kuma ba ta da ainihin ciki wannan ba shine ka'ida fa waccan fatar Allah cewa wa alal ladina yudiqunahu wa'anda ba za su iya yi ba tsoho ba zai taba dawowa dan shekara 30 ba in mutum ya tsofa ya tsofa haka nan mara lafiyar da hannunsa ya tsintsike ulcer ta ci karfinsa ko ta cutar ba zai iya yin azumi ba likita ya ce har abada ba zai warke ba domin akwai cututtukan da ake hasashen ba a warkewa kamar diabetes sun ce ba a warkewa hawan jini ba a warkewa sai dai kawai a ɗan daidaita abubuwan da sauransu to in irin wannan cuta ce wacce likita ya ce ba za ka warke ka samu damar da za ka yi azumi ba to shine ake cewa fa ba mai ciki ko mai shayarwa ba to wannan shine abin da na buga ma misali na saddin zari'a bayan nan lallai hakika a yau muna kishirwar da buƙatar mu san siffar shugaba na gari musamman mu 'yan Najeriya Allah madaukakin sarki ya saukar da shari'a da tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da tsari wai waye shugaban da ya kamata ka zaba musulunci duk sai da ya gaya mana wani shugaba ne ya kamata na kada ƙuri'a wani irin shugaba ne musulunci ya yi da ya zama shugaba wanda duk shugaban da ya tattara waɗannan sufofi to shine shugaban da ake so. Wanda lokacin da aka ba wa Umar bin Abdul Aziz shugabanci, mun san Umar bin Abdul Aziz yana daga cikin taƙiyan bayin Allah masu tsoron Allah, wanda ya ja malamai a jiki, wanda za su dora shi akan sha'anin Allah. Sai ya aike wa babban tabi'in nan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yace ya rubuta masa da Allah siffar shugaba adali, yana so ya siffanta da wannan domin ya mulkin adalci. Ai wannan ne ta sa ya zama ya amsa, har ma ake ce masa shine kamisu khulafa'ir rashidin, na biyar din khulafa'ur rashidin. Amma fa ba dan yafi Muawiya falala ba, Muawiya ko hancin takalman Muawiya Umar bin Abdul Aziz bai kai ba, domin sai na Muawiya shi sahabi ne, shi kuma tabi ne. Amma ana maganar wai ta adalci, mulkin da aka kwanta ta adalci, in ka ɗauko to sai ka ce Umar bin Abdul Aziz, domin sai Sayyidina Hassan bai ma samu damar da ya mulkin ba, balantana a gama irin zubin mulkinsa. To sai ya aike wa Hassan al-Basri, sai ya rubuta masa, daga cikin abin da ya rubuta masa wannan sifa ce ta shugaba, ya ce ilam ya amir al-muminin, ka sani ya kai sarkin mumine, anna Allah ja'ala al-imam al-adila, Allah ya sanya shugaba adali, qiwama kulli ma'ilin, shine wanda yake tsaye da dukkanin karkatacci. Wannan shi ta siffa, in dai shugaba adali ne mutane za su zama su ma masu kirki, za ka ga ya tsaye da doka da oda, domin shi ba ƙwarawo ba ne to su ma ba za su yi sata ba, shi ba mutumin banza ne ba su zama mutanen ba, zai sa mutane doka da oda su zama cewa sun tsaya akan dindi, kamar mulkin janar Muhammadu Buhari, amma na farko Buharin farko na soja, kafin a canja wani Buharin. Ai wasu na cewa wancan Buhari wani, wanda Buharin da ya zo na biyu kamar ba wancan ba ne, da aka lokacin da ya wancan aka ga ya sa wa kowa doka da oda, aka yi wa again in this feeling, kowa sai da ya shiru, kowa sai da ya zama mai tsari, ko yawo mutum baya tofawa akan hanya, cikin highest kondo ne, mutane suka zama ba sa ƙara farashi na babu gaira babu dalili, kamar yanda yau muke ciki. Ha kawai mutanenmu 'yan Najeriya mala saboda zalunci, ha kawai a Iraki ake fada, a can Iran ake, illar ba ta fara zuwa ba, sai an samu nan da wata ɗaya ko ta biyu za ta zo Najeriya, domin yanzu matatar Dangote man da take fitarwa yana wadatarwa, amma saboda baƙin nifi da baƙar niyya sai nan da nan aka yi jumping ɗin litar mai, aka fake da wancan yaƙi, ha kawai aka fake, saboda kowa abin da ya ga dama yake, nan da nan aka ƙara, ana ta ƙarawa saboda wancan yaƙi. To wallahi su yi hankali, kada Allah ya musu yanda ya yi wa masu noman shinkafa, ya yi wa masu ɓoye abinci, billahi lazi su ma 'yan fetur su yi hankali, Allah abin tsoro ne, in yi ma kamun gato akwai tashin hankali. To shugaba da akwai tsayin shugaba shi ne sai ya daidaita wannan, kamar zamanin wancan mulkin na Buhari aka yi price control, aka yi cooperative, aka dinga zuwa ba wanda ya isa ya ƙara ƙwandala, wanda wannan shi ne. Sai ke ce masa me, wa ƙasa da kulla ja'irin, kuma shi ne wanda yake gyara dukkan wani mai zalunci, shi yake daidaita shi, duk wani wanda ya zama yana zalunci a wani, to shugaba shi yake saita shi, shi ma ya zama mai adalci. Wa huwa karra'i ash-shafiq ala iblihi, yace kamar wani mai kiyo ne mai tausayi a bisa raƙumansa, alladhi yartadu laha atyab al-mara'i, wanda yake neman musu mafi kyawun wurin kiwo, wa yuzawwidaha min marati al-halaka, wanda yake ba su kulawa daga abin da zai halakar da su, baya kai su inda za su halaka dabbobin nasa. To haka yake so shugaba ya dinga yi talakawan su, wa yukinnuha min azal harri wal qar, zaka makiyayin nan dabbobin da yake kiwo ya je ya sa su a cikin rumfa, yana kare su daga zafin rana daga dukkanin wahala. Wa huwa kal ummi shafiqa, sai ce kamar uwa ce wacce take mai jin tausayi, wal barra bi waladiha, wacce take biyayya ga danta, ma'ana mai jin abin da danta yake so, hamalathu qur'an, ta dauke shi cikin yanayi na wahala, wa wada'athu qur'an, ta sauke shi ko ta haife shi cikin yanayi na wahala, tastahiru bi saharihi, in baya bacci ita ma bata bacci, wa taskun bi sukunihi, in ya nutsu ita ma sai ta nutsu, wal imamul adil, sai ta to shugaba adali ya amiral mu'minina, wasiyyu li yatama, zaka same shi mai kula da marayu ne, wa khazinul miskin, mai taskance dukiya ta miskine ne, ya taimakon miskine marasa shi. Yace wa huwa kal qalbi bainal jawarihi, yace kamar zuciya ce tsakanin gabbai, tusilihu aljawarihu bi salahihi, gabbai suna gyaruwa idan dutiya ta gyaru, wa tufsidu bi fasadihi, sannan suna lalacewa idan suka ainihin lalata. Wanda wannan kaga siffa ce cikakkiya na shugaba adali, amma fa ba anan abin ya kare ba. Muna da siffofi na shugaba adali sai da na rere, domin muna bukata a wannan lokacin sama da siffofi 22. In Allah ya da gobe za mu dora karatun mu ji su, wanda ya kamata mu sanya su su ne ma'auninmu, mu ga shugabanninmu a telescope ba su cika su ba, to sun taba wani bangaren. In ba su cika ba, to kai ƙuri'arka 'yancinka ce. Shi yasa ya kamata mutane su waye kuma su san wannan shi ne mulki addinin musulunci. Allah ka datar da mu, Allah ka tallafa mana masu mulkinmu, Allah ubangiji ka sa su zama adalai, Allah ka riƙo da hannayensu. Dukkan wani wanda yake da wani ɗawainiya ta shugabanci, Allah ka iya masa, Allah ka riƙo da hannayenmu, Allah ka kwatanta mana adalci, Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari, Allah ka ba mu shugabanni adalai, ka san mu Allah ka gyara mana ita wannan tsada da take neman kunnuwa, Allah ka dakatar da ita duk wanda suke kullata daga gangan. Allah ubangiji ka ɗebe albarka abin da za su samu, kada ka ba su manufar da za su samu na gumin 'yan Najeriya. Allah kai mana maganin musifa. Rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.